sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatar an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 6 ga watan Afrilu, wanda ya daidai da 5 ga watan Ramadan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Babban Bankin Najeriya CBN ya gargadi 'yan kasar da su kauce wa yin mu'amala da kamfanonin hada-hadar kudade da zuba hannayen jari na bogi.
Wallahi kuwa na taba fada cikin tarkunsu, har ma ta kusan miliyan daya wato sun zo wurin su ce wai akwai wani kungiya da in ka je ka sa kudin ka zai haka kawai na dauka miliyan daya na basu.
Kamar kowace ranar Laraba, Hassan Tambuwal yana dauke da rahoto na musamman, sai kuma Ridwan Abbas na tafa da shirin labarin wasanni, sannan muna tafa da har ila yau muna tafa da zangon tasirin azumin Ramadana. To amma kafin nan ga Ibrahim da labarin duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Ga labaran. Amurka da kawayenta na yammacin duniya yau Laraba sun ce sun kakaba abinda suka kira wasu sabbin tsauraran takunkuman tattalin arziki nan take marasha, da suka hada da haramta ma Amurkawa saka hannun jari a kasar, da kuma auna kadarorin manyan ƴaƴan shugaba Vladimir Putin. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce ta kakaba sabbin takunkuman ne a matsayin martani saboda ta'asar da sojojin Rasha suka tafka kan farar hulan Ukraine, ciki har da waɗanda aka gano a 'yan kwanakin nan a Buche, wanda ke wajen birnin Kyiv, bayan janyewar sojojin Rasha daga yankin yayin da take zafafa hare-haren da take kaiwa kan biranen kudanci da kuma gabashin ƙasar. Rasha dai ta ƙare ta zargin kashe farar hula a Buche. Amurka ta ce za ta kakaba cikakken takunkumin dakile bankin Starbank, babban bankin Rasha, da kuma banki mai zaman kansa mafi girma a kasar, wato Alpha Bank. Kasar India ta yi Allah wadai da kashe farar hula da aka yi a Ukraine, karan farko da India ta fito fili ta yi tir da aika-aikar da ake zargin Rasha da aikatawa. To amma ta ce Rasha za ta ci gaba da zama muhimmiyar abokiyar harkarta ta fuskar tattalin arziki. Kafin nan dai India ta kiyaye duk wani mataki na sukar da daddiyar kawarta Rasha game da mamaye Ukraine, duk kuwa da matsin lamba daga Amurka da kawayenta. Muna matukar yin Allah wadai da kashe-kashen da aka yi a Buche, a cewar ministan harkokin wajen India Subramanian Jashankar a majalisar dokoki a yau dinnan Laraba. Ya kara da cewa wannan al'amari ne babba, kuma muna goyon bayan duk wani bincike daga kwamiti mai zaman kansa. Jami'an gwamnati da kuma mazauna wuraren sun ce sojojin Rasha sun kashe farar hula sama da 300 yayin da suka mamaye garin Buche da ke daura da birnin Kyiv. Rasha dai ta ce san ba ruwanta. Amurka ta yi shelar samar da tallafin kayan yaki na dala miliyan 100 ga kasar Ukraine a daidai lokacin da ministocin kasashen kungiyar NATO ke taro a Brussels na tsawon kwanaki 2 kan yakin da ake yi a Ukraine. Duniya ta kadu kuma tana kyamar ta'asar da sojojin Rasha suka tafka a Buche da ma fadin kasar Ukraine, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a wani jawabi jiya Talata yayin bayyana tallafin. Ya kara da cewa sojojin kasar Ukraine sun jajirce wajen kare kasarsu da 'yancinsu, kuma Amurka tare da kawayenta da abokan tafiyarta sun yi tsayin daka wajen goyon bayan yaucin Ukraine da kare kan iyakokinta. Sakataren yada labarai na headquarter tsaron Amurka ta Pentagon John Kirby ya ce wannan tallafin zai biya bukatar gaggawa ta Ukraine ta makaman ruguza tankokin yaki waɗanda Amurka ta yi ta samar ma Ukraine, kuma sun yi ta amfani da su wajen kare ƙasarsu sosai. Babban sakataren NATO Jens Stoltenberg ya gaya ma manema labarai gabanin taron cewa mambobin kungiyar kawancen sun himmantu ga samar da ƙarin tallafi ga ƙasar Ukraine, har ma da na jinƙai da kuɗi, baya ga kayan yaƙi da na kariyar kafar yanar intanet. Papa Roma Francis yau Laraba ya yi Allah wadai da abin da ya kira kashe-kashen Buche 'yan kwanaki bayan da aka gano gawarwaki kan tituna a wannan birni na ƙasar Ukraine, da kuma cikin wasu kaburburan da aka yi bisan jam'i, wanda hakan ya janyo ɓacin rai a faɗin duniya. Da yake jawabinsa na mako-mako a birnin Vatican, Papa Roma ya ce labari na baya-bayan nan daga Ukraine a ta bakinsa na haddasa tashin hankali a maimakon kwanciyar hankali da kyakkyawan zato. A daina wannan yakin, a ajiye makaman nan, a daina janyo mutuwa da barna, a cewar sa. Rasha da ta kare ta zargin cewa sojojinta sun aikata manyan laifukan yaki, tana mai zargin Ukraine da kago al'amarin. Yau Laraba, gwamnatin Taiwan ta ce tana kan rage kayakin da ake turawa kasar Rasha a matsayin wani bangare na aiwatar da takunkuman da aka kaba ma Rashar saboda mamayar Ukraine da ta yi. Tana mai daukar matakan ganin ba a yi amfani da kayan kimiyya da fasaharta da lataro ne wajen harkokin soji ba. Taiwan ta yitar da harin da Rasha ta kai kuma tun ta shiga aiki da takunkumin da kasashen yamma suka kakaba, ko da yake na kwatance ne kawai saboda babu wata harkar kasuwanci kai tsaye tsakanin tsibirin na Taiwan da Rasha. Gwamnatin Taiwan ta faɗi a wata sanarwa cewa duk wani kamfani da ke son tura kayan kimiyya da fasaha zuwa Rasha sai ya samu izini. Wasu fitattun kungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam biyu sun zargi wasu dakarun yankin Amhara na ƙasar Habasha a yau ɗinnan Laraba da ƙoƙarin shafe ƙabilar Tigray a yayin yakin da ya yi sanadin mutuwar dubban farar hula tare da raba wasu sama da miliyan guda da muhallansu. Kungiyar Amnesty International da ta Human Rights Watch sun ce a wata takardar haɗin gwiwa cin zarafin da jami'an yankin Amhara da dakaru na musamman da kuma wasu mayaka suka yi yayin yakin yammacin Tigray manyan laifukan yaki ne da kuma take haƙƙin bil'adama. Sun kuma zargi sojojin Habasha da taka rawa a wannan aika-aikar. Tun a watan Nuwamban shekara ta 2020, jami'an gwamnati a Amhara da jami'an tsaro suka shiga yakin ƙare dangi da ya hada da tilasta 'yan ƙabilar Tigray da ke yammacin yankin Tigray barin muhallansu, a cewar Kenneth Roth, babban shugaban kungiyar Human Rights Watch.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin da muke tafi da su. Bayan koke da al'ummar Najeriya suke yi kan yadda wasu kamfanonin hada-hadar kudade da zuba hannayen jari na bogi ke amfani da yanayin matsin tattalin arziki da kasar ke ciki wajen damfarar mutane musamman marasa karfi da sunan basurance. Babban bankin kasar CBN ya gargadi jama'a da su guji fadawa tarkon masu aikata irin wannan hada-hadar. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada mana.
Cikin wata sanarwa da Babban Bankin Najeriya CBN ya fitar a wannan makon, ya ja hankalin jama'a game da hadarin karuwar ayyukan kamfanonin kuɗi waɗanda ke sama da fadi da kudaden al'umma inda suke fakewa da saka hannayen jari su kuma ninka karin kuɗin ga mutanen da ke shiga harkar. Naji ta bakin wani da ya taba fadawa tarkon har ya rasa makudan kudade. Gade ta bakin Usman Bello.
Wallahi kuwa na taba fada cikin tarkon su har ma ta kusa miliyan 1. Wato sun zo wurin su ce wai akwai wani kungiya da in kaje ka sa kudin ka zama haka kawai na dauka miliyan 1 na basu, to daga cece dai har yau ban samu wannan kudin ba, haka na rabu da su. To gaskiya ina kira ga gwamnati tarayya su duba wannan abun daidai a yi sayan da za a yi mataki a tsada irin wayannan ayyuka da masu mugaye suke aikatawa.
Ko a kwanakin baya kungiyar Kristoci ta Najeriya kan ita ma ta bi sawun yan kasar wajen bayyana damuwarta game da yanda waɗannan mutane ke damfarar marasa karfi mabiyanta, kamar yanda Rabran John Hayap ya yi karin haske.
Mun samu irin wannan rahoto daga membobin mu daban-daban sun nuna mana wanda farko mutane cikin jahilci suna tunanin abinda gwamnati ya dani da shi sai suna zuwa karban bashin su, tunda kuma baka wahala ba sai ka cika paper ba, za ka download wani application ne sai ka cicika rahoton ka ko kuma labarin game da kai sai a baka kuɗi nan take. To da mun yi bincike sai mun gane waɗannan kungiyoyin ko kuma kamfanonin yaudaran mutane suke sata ma zance suke, shi yasa kungiyar mu take kuka take ce gwamnati ta yi wani abu. Ba da sauki za mu ce za mu iya bin kowa da kowa mu gaya mu cika shi ba, amma idan gwamnati za ta dauki mataki wajen kakkama su wajen tona asirin su, to abin zai zama da sauki za kuma rage wahala.
Ko shin wasu dalilai ke sa ake samun karuwar masu aikata wannan harka a Najeriya? Alhaji Sha'ibu Idris kwararre ne a fannin hada-hadar kuɗi, kana masanin tattalin arzikin ƙasa.
Dan adam yana da wahalan sha'ani ne. Bahaushe yana da karin magana cewa wanda ruwa zai ci in kika mika mashi takobi ma sai ya kama. Talauci ya addabi mutane, ba a da bayan talauci akwai wato gaggawa wasu daga cikin mu sukan matsa sukan kosa su yi arziki saboda haka daga sun ga wata yar alaman wata hanya wannan tunanin gaggawan sai ya sa su shiga wani halin kakanikayi wasu daga cikin mu da suka fahimci cewa an cikin mu suna cikin talauci wasu suna cikin wannan gaggawan sai su amfani da abin da za su wato kaman abin da za su kama su da shi kuma wannan abin ba a Najeriya bane kawai a kasar Asia ana yi tarayyar Turai ana yi a wurare da yawa sai dai kaman inda talauci ya fi raɗaɗi ba inda ya kai Afirka
to ganin cewa wannan dai ba shine karan farko da ake fitowa ake gargadin mutane ba amma duk da haka ana samu da dama suna fadawa cikin tarkon mutanen nan shin wanda irin dabaru ne suke amfani wanda har yake sa mutane suke amincewa da su
duk lokacin da aka dumfari dan adam ko aka kawo mashi wata talla idan baka da cikakken masaniya me ya kamata kayi ko ki sai ka nemi wanda yake da masaniyan dan me dan ya fashe maka baki to yawancin mutanen mu sai su ga cewa son kansu ai wata dama ta samu dan me zan fada ma wannan ko in fada ma waccan ai ba ma zan nemi shawara ba bari in safi zarce ni in samu tukun in hana wani to ta nan wurin kamar yadda Bahaushe yake cewa kuda wurin kwade ake mutuwa ganin cewa kai ba za ka nemi shawaran wani ba ko wasu shi ya kan sa sai aje a shiga halaka nan sanarwa da babban banki Najeriya ta bayar abu ne wanda ya kamata a ce malamai a masallatai da coci-coci suna bada irin wannan bayanai a sarakuna da manya-manyan mu suna shiga kafafen yaɗa labarai suna wannan bada bayanan don me don a kare ƴan uwanmu daga cikin halaka
tuni dai bankin CBN ke shawartar al'umma da su kiyaye fadawa tarkon ire-iren waɗannan mutane kuma hakan ya zama izina a gare su to sai dai kamar kullun idan kunne ya ji gangan jiki ya tsira Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Shamsiya yanzu kuma ga rahoto na musamman
A halin yanzu dai ana fama da matsalolin tsaro a sassan Najeriya. Na tattauna da wasu ƴan kungiyar vigilante ko banga a Ibadan don jin yadda ayyukan su ke tafiya a jihar Oyo.
Sunana wanda ake kira Umar Dage. Ina Vigilante Group of Nigeria yana buƙatar abubuwa kashi daban-daban kuma muna nan muna yi ba bari mu kai ba. Sai dai kuma muna da buƙatar abubuwa daban-daban daga gwamnatin tarayya zuwa shugabanni neman agaji ta hanya iri daban-daban.
Kamar dame-dame kuke buƙata.
Ajar kaman mota, mashin, abubuwan aiki kaman bindigogi da sauransu irin na zamani ba irin wannan da muke fama da su na wahala ba. Saboda aiki yana iya tashi a kira ka a daji da daddare ko da safe ko da rana wanda zaka je wajen sa baka san irin abin da yake tare da shi ba kai kuma ka dauki dan abin da bai kai ya kawo bukatun kare shi da shi.
Kaman an baka horo a game da bindigogi?
Lallai muna da horo don muna da training tun daga Abuja har zuwa Ilori, zuwa Isai, zuwa Ogun din mun je training kashi daban-daban ko ne muna da certificate ina ga muna certificate zai kai guda biyar na training
yanzu ko wace irin bindiga kama har da irin AK-47 kana aiki da ita
to in an ba mu zamu iya aiki da ta amma a yanzu ba mu da ita
to an ba ku horo kama irin machine gun da sauransu
dukkan wannan horon muna tare da shi domin soja ya ba mu training dan sanda ya ba mu training muna da na immigration muna da na customs dukkan wani post babu wanda bai ba mu training ba zuwa civil defense a yanzu a kasar nan
to yanzu takamaimai menene matsalolin da kuke fama da su a wannan aiki naku na yan vigilante ko yan banga
da muke tare da ita a yanzu wanda tafi kusanta mu da ita zuwa ga shugabanni namu su ne za su shiga gaba a sakamakon wannan da ake aiki da ake yi su dauki aikin nan su kai shi wani guri zuwa gaba ga shugabanni na sama kenan amma a yanzu babu sakamakon su da kansu din ma babu taimakon kai da kai da san su kanin su wannan na jan haushin wannan baya san wannan kuma baya kaunar wannan
kana nuhin su shugabannin al'umma ba su ba ku goyon baya su kake
wadansu suna so wadansu kuma ba su suke ba sakamakon wannan za a kamo dan uwan wane ne wani kuma da za a kamo dan uwan wane shi isa wani baya san aikin
to amma sauran talakawa jama'a suna goya muku baya
wani talaka da ka gani duk wanda kaga mun wuce baya kaunan mu to dan uwan wa'ancan da ba a so din ne barayi amma duk wanda yake san wannan aikin idan mun wuce sai dai mana addu'a
yanzu kana iya tunawa da wani kamu da kun kai wanda ka sha wahala gare
ka gaskiya akwai wanda muka sha wahala tunda mun yi fafatawa tunda ka kaman misalin karfe 2 na dare har zuwa kaman misalin karfe 1 a express da mu da wadansu barayi da ta kai block din express a wata shekara kenan kimanin shekara 2 da suka wuce zuwa 3 kenan karshe kun kama waɗannan barayi a karshe mun kama mutum hudu daga cikin su mun meka su ga jami'an tsaro yan sanda a wannan lokaci
sunana Alhaji Umaru Alhaji Umaru Mati
me ya baka sha'awar shiga wannan aiki na banga
abin da ya ban sha'awa na shige shi da makokai da kai dena ni ne shi kullu ta makonan al'umma ya sani shiga aikin nan na banga
to a ina ka fara wannan aiki na banga
a nan Ibadan na fara aikin ne a cikin Oyo State
kamar cikin wannan aiki da kuka yi ka kai kamar shekara nawa kana wannan aiki
na kai shekara 5 ina aikin nan kai shekara 5 muna aikin nan insha Allah
ko kana iya tuna wani kokari da kai wani hobasa da kai wanda ba za ka iya manta ba na kama wani buwayayyen mai aikata laifi
to akwai wannan da mun ka kama mun kama barayin motoci kuma mun ka kama barayin da suke sa uniform na ɗan sanda ma da yasa ya kuye to a wurin binciken mun ka gano shi tabbaci kake ka ɗan sanda yasa
kuma shi ba ɗan sanda bane
ba ɗan sanda bane da muna binciken shi yace kayan su ne dauko shi saka na wannan aiki na amshin masu suka kuma ya amsu mashin ka tabbaya to da shi nan kuma mun ka kama shi kuma ka da kashe hannun hukuma
to yanzu wannan aiki naku shin da daddare kuke yi ne koko da rana
duk ba wanda lokacin da ba mu yi duk an ka kira mu an ka ce ga fitin muna zuwa muna yi da daddare muna yi da rana ba wanda lokacin da ba mu duk inda an ka ce ga fitin muna yi
ka taba barin nan jihar Oyo ka ta yi wata jiha domin wannan aiki na banga
kwarai ku muna zuwa muna zuwa an ka anka kira mu ma duk irin dajin na taki nan isanyi wajen duk inda an ka kira mu dai insha Allah muna kai taimako da izinin Allah
to yanzu za ka shiga daji wurin aiki baka fargaba baka jin tsoro
ba mu fargaba ba mu kuma kai Allah da muke roƙo kuma Allah muke sa gaba Allah mai mu kai kuma insha Allah za mu je kuma mu dawo lafiya Allah
sana Umar Alfi ina cikin aikin ligilanti
to me ya jawo hankalinka har ka shiga wannan aiki na banga
to abin ya zama dillalawar da kaga an taso iyaye suna kokarin ta kai da agba gare su mai kare ya kamata ka goya ba ya sa na shiga
amma suna ba ku shawara cewa ko shiga aikin tsaro suna ba mu goyen ba mu shiga duk wanda an ka yadda da mutuncin shi da imanin shi da hankalin shi ana kiran shi a tashi
to menene dadin wannan aiki na banga gare ka
to dadin wannan aiki dai guda da mun ka fara shi mun ci nasara ga nan yankin da muke
ba muka dan daga cikin nasarorin da kun ka samu
amma irin mutanen da suna zuwa da suna takura mu suna wace mu to fara shiga wannan aiki dayan bayan daya mun dikin ta wasu wasu da sun ka tare karfe 2 an ka kira mu karfe 2 na dare an ka kira mu ka je kuma Allah ba mu nasara mun ka kama sai kuma wani da ya fito daga wani wuri yazo a Isra yazo da kayan mu ba shi ko muna nan sai Allah ya sada mu da shi sai muna sa ido sai muka ganshi sai mun ka tsaye da shi muna bincika shi sai mun ka gane wannan hamai lahi ne ba mai gaskiya ne mun ka kama shi sai mun ka mika ma jami'an tsaro hukuma daga bagare mun ka mika masa shi
to wannan aiki kana jin dadi ne
muna jin dadi ne insha Allah
kuma yanzu waɗanne irin matsaloli kuka fama da su a game da wannan aiki
matsalolin da muke fama da su yanzu dai daga manne mu sai dai mu ce mun gode mu ƙara godiya Allah dai bukata ka ƙara mana kayan irin waɗanda zamu je aiki dan duk wanda zai tunkari mugu ko dabba ce zaka je mai ƙarfi to dai giya mai ƙarfi zaka je mugu kuma sai da abin mugunta zaka bi shi baka bin shi haka dai dan mugu mugu ne
a cikin mutanen da kun ka fi kamawa da aikata laifuka maza ne ko mata
dai zuga ta ban taba kama mace ba dai maza
to kamar mata ba su aikata laifuka ne
to ba za a rasa ba amma dai mu irin da yadda muka yi zan ta yamma ta daji ta ba ta cikin gida ne ba to kaga mace ba duk mace ke shiga daji ba ta bi
sunana Ali Abubakar Hassan
me yasa ka shiga aikin banga
na shiga banga al'umma karan al'umma ne na shiga banga to mun shiga banga ba wani muna furci sai mun fita Allah yana taimake mu sai kullum muna sa
a cikin ayyukan da kuke yi ko akwai wani aiki da kuka je ba ku samu nasara ba
kira mu mun fita duk ya ce muna samu sa
da a ce gwamnati ta kira ka ta tambaye ka me kake son a baka domin ka shiga da wannan aiki me za ka gaya ma gwamnati
gwamnati ya kira ne ina ga ma shi abun muna tambaya ya ce ba mu da mashina ba mu da bindigogi ba mu da mota
nana mu kai da mai lamba ne komanda
to me za ka ce a game da wannan aiki na banga
abinda zan ce sai in ƙara gode ma Allah tun wanda mun ka fara aikin ga Allah shine mai kariya ya kare mu da kariya ta yi sannan ayyukan da mun kai waɗanda muka yi nan ga babu mai biyan mu sai dai Allah shine mai biya komai dare komai ruwa in an kira mu an ce mu ga barayin sun tare hanya muna iya mu tashi mu je a aspiris mu tunkare su mu je Allah ya ba mu nasara akan gare su don ba ƙarfin mu bane a tsayawa da mun kai tsakanin mu da Allah shine ga yasa Allah na ba mu sa'a
wannan titi da kuke zuwa hanya na express babba hanya ce domin ita ta hada arewacin Najeriya da kudancin Najeriya ba ku jin tsoron zuwa wannan hanya duk
da girman ta duk da yawan zirga-zirgar da motoci ke yi akan ta.
To mun taba zuwa an gaya mana nan karfe 2 ga barayin su yi gunguma bila express. Muka tashi muka je Allah ya ba mu sa'a barayin nan gaba dai muka kama su. Da muka kama su muka dauka muka kai mamaniya. TPO mani ya ce mu kai shi inda muka kama waɗannan barayi. Muka dauke shi muka tai tare da shi a cikin motar shi. Muka zo muka dire wuri na muka gwada mai inda mun kabi. A inda mun kai karo da su, a inda mun kai da su. Shi da kanshi sai da ya jinjina muna. Game da wannan kokari da mun kai, yace Allah ya saka mana da alheri.
To yanzu kuna da karancin ababen aiki kamar irin motoci da babura da bindigogi da dai sauransu. Me za ku gaya ma gwamnati da shugabannin al'umma da kuke wa wannan aiki domin ku samu wannan taimako?
Gwamnati ita ta ki kula da ita ta mai da aiki mu ba komai bane. Mu kuma Allah ya sheda ya sani a nan area da muke da ba ka iya wucewa da leda ka da nan zuwa nan ga. Gaba da cikin masallaci a zo a wace kowa. Amma dalilin wannan vigilanti da mun ka kafa nan wanda take ci a maji ai shine jagoranta. Shine ya tsaya Allah ya taimaka. Duk wani mugu mun ka kauda shi.
Yanzu mu muke fata ga gwamnati.
Abinda muke fata da gwamnati in gwamnati yana iya taimakon babu abinda muka bukata. Ya samu na koda kwara guda na mashi ba taba taimaka muna. Bale mu ce ya taimaka muna abin yaki ko mota ko machine duk abinda muka samu muna bukata.
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Daga rahoto na musamman sai labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Koyar da zana wasa koske safiya ya ce shiri sosai da azama su ne za su zama babban makamin shigan Ghana gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 in har za su yi wani abin azo a gani. Black Star za ta fuskanci kasar Portugal da Uruguay da Korean Republic a rukuni na H. Afiya wadda ya kai Ghana gasar ta shekara ta 2014 a Brazil ya yi imani kungiyar za ta tsallake wannan rukuni muddin ta kimsa sosai ta samu natsuwa. Kamata yayi mu rinka tambayar kanmu shin za mu iya tsallaka daga wannan rukuni? In har mun iya me ke gaba? Inda abu ke da karfi kenan ya kamata mu kinsa kanmu ko da wa za mu buga za mu iya cin su mu dira daga wannan rukuni in ji coach Kusi Apia. Tsohon dan wasan gaba na kasar Nigeria inda bisu cikin yeri ya yi imani kasashen Afirka biyar da za su taka leda a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 a kasar Qatar za su tabuka abun kwarai. In aka so magasar a kasar ta gabas ta tsakiya cikin wata Nawamba Ghana, Senegal, Tunisia, Morocco da Kamaru za su daga tutan Afirka. Zakarar Afirka Senegal za ta fafata a rukunin A tare da Qatar da Netherlands da kuma Ecuador. Tunisia za ta kasance a rukunin D tare da Faransa da Denmark da wadda zai yi nasara a wasan AFC ku CONMEBOL. Morocco za ta fuskanci kasashe kamar su Canada, Belgium da Croatia yayin da Kamaru za ta gwabza da irin su Brazil Sabia da Switzerland a rukunin F sai kuma Black Stars in Ghana da za ta yi gumurzu da Uruguay, South Korea da Portugal kan ta samu dira zuwa gaba. Na yi imani sosai duk kungiyoyin nan na Afirka za su yi abin azo a gani a gasar na duniya in ji tukunyere. Tsohon dan wasan gaba na Nigeria Victor Ekpegba ya bukaci hukumar kwallon kafar kasar Nigeria ta daina dibiya laifin gazawar Nigeria ga Augustin Egbon. Ana dai zargin tsohon captain din na Nigeria da alhakin gazawan Super Eagles wurin kasa samun gurbi a wasan cin kofin duniya na shekara ta 2022 bayan kasar Ghana ta damke wannan tikitin. Sai dai Ekpegba ya yi imani hukumar kwallon kafar Nigeria ta yi kuskure wurin sallaman tsohon kocin Jannot Rora. Aiko Egbon bai goyi bayan ra'ayin sallaman Rora ba in ji shi. Don haka NFF ta dauki alhakin kasawan Nigeria amma ba Egbon ba. Tsohon kocin Nigeria Gastina Govani ya yi watsi da zargin cewar lokacin sa a matsayin mai koyar da Super Eagles wasa cin tura ne bayan Nigeria ta kasa kai labari a gasar cin kofin duniya. Super Eagles a karkashin shugabancin Egbon ta kasa samun gurbi a gasar cin kofin duniya bayan Ghana ta tsere mata a dalilin kwallo da ta jefa a waje. Da yake mai yadda martani akan koma bayan da sun ka samu bayan sun durkusa wa Ghana a Abuja. Tsohon captain ya zargi 'yan wa wasan sadaka sai yinka takusa mun rasa azaba da kwazon doki ga lokacin da ake tsananin bukatar haka ɗan Ghana sun nuna sun fi yaran mu bukatar shi yasa haka yazo da wannan muka yi sokarshen labarin wasannin Radwanul Mukhtar Abbas sashin Kausa da muryar Amurka Accra Ghana.
Albarkacin watan azumin Ramadan ga faɗakarwa kan tasirin azumi ga matasa.
Sunana Umar Munkai Lama Tawallan Bununu. Gaskiya tasirin da azumi yake mun akalla abu ne wanda yakan ƙara wa mun lafiya, domin duk lokacin da na azumi nauyina yakan dan ragu kuma nakan ji daɗin jikina. Bayan haka yana sa ina ibada kuma ina samun lokaci na nutsuwa a rayuwana. To kasancewa wata wata ne mai albarka, wata ne kuma wanda ya kamata mutane su kasance Allah kuma su dinga ibada saboda neman lahira. To wannan yasa a kowane lokaci nake fatan Allah ya kai raina samu kowane azumi, domin iya ibadan da bana iya yi a wayannan watannin da suke wucewa wanda ba azumi ba.
Sunana Malam Ibrahim Shuaibu, mazauni a cikin garin jihar Bauchi kuma a Kobe Street. Alhamdulillah, azumi a matsayina na matashi, azumi yana da tasiri sosai a al'amarin abin da ya shafi rayuwata da kuma addini na kana kuma da lafiya ta bangaren lafiya a rayuwata da kuma jin kai da kuma kusantan Ubangiji. Alal hakika a lokacin azumi shi lafiya da nake samu shine kasancewar abinci lokacin da idan aka sha ruwa, a lokacin nake bukatan in samu abin da duk jikina yake so, kuma nakan in cikin ikon Allah nakan samu ci wanda yake kan zamanto daidai, ba yanda yake kafin azumi ko ko lokacin da ba azumi ba in saka wannan saka wancan ilan zuwa ina ta karo da ulsa. Kasancewar da ina da ulsa amma azumi nakan samu lafiya saboda yanayin ragowar cin da nake yi da kuma irin abubuwan da nake kulawa da su a daidai wannan lokaci. Haka kuma jin kai nakan yakan sa ni tunawa cewa lallai rayuwar nan akwai waɗanda suke idan ni ina da bukata ina da wadata a wani lokaci waɗansu kuma ba su da shi. Alal hakika yakan bani tunani akan waɗannan koda bayan azumi nakan tausayawa su waɗanda ba su da shi.
To da wannan kuma muka zo ga zangon mu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Amurka da ƙawayenta na yammacin duniya yau Laraba sun ce sun ƙaƙaba abinda suka kira wasu sabbin tsauraran takunkuman tattalin arziki nan take marasha da suka hada da haramta ma Amurkawa saka hannun jari a ƙasar da kuma auna ƙadarorin manyan ƴaƴan shugaba Vladimir Putin. Ƙasar India ta yi Allah wadai da kashe farar hula da aka yi a Ukraine karan farko da India ta fito fili ta yi tirar da aika-aikar da ake zargin Rasha da aikatawa. To amma ta ce Rasha za ta ci gaba da zama muhimmiyar abokiyar harkarta ta fuskar tattalin arziki. Kafin nan dai India ta kiyaye duk wani mataki na sukar da daddiyar kawarta Rasha game da mamaye Ukraine, duk kuwa da matsin lamba daga Amurka da ƙawayenta. Muna matukar yin Allah wadai da kashe-kashen da aka yi a Abuja, a cewar ministan harkokin wajen India Subramanian Jashankar a majalisar dokoki a yau dinnan Laraba. Ya ƙara da cewa wannan al'amari ne babba, kuma muna goyon bayan duk wani bincike daga kwamiti mai zaman kansa. Amurka ta yi shelar samar da tallafin kayan yaƙi na dala miliyan 100 ga ƙasar Ukraine a daidai lokacin da ministocin ƙasashen ƙungiyar NATO ke taro a Brussels na tsawon kwanaki biyu kan yaƙin da ake yi a Ukraine. Duniya ta kaɗu kuma tana ƙyamar ta'asar da sojojin Rasha suka tafka a Bucha da ma faɗin ƙasar Ukraine, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken a wani jawabi jiya Talata yayin bayyana tallafin.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Elgration wadda ta haɗa shirin, da kuma injiniyanmu na yanzu Mr. Charleston, ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri. Assalamu alaikum.